الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قارئ الله وديا مدوك في نصركي واندي بامو إيطان ساكي هدوا باين واتولوك تيميس أود مكيب محلوبا ويوكما دا إذن الله غاشمو ساكي هدوا من سيقى بركة ناوى a cikin wa'annan littafai masu albarka da muka sa gaba. Muna fatan Ubangiji Allah ya karba muna, kuma Allah ya taimake mu yi mana jagora. Yau muna tara ga watan goma miladiyya shekara 2022, wanda yana 13 ga watan Rabiul Awwal, ko hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa shekara 1444. Kamar yadda muka saba, muna fara littafin At-Tafsiratu fi Ulumil Qur'an. Muna magana akan wato sauka Al-Qur'ani mai girma, hikimomi na saukar da Al-Qur'ani mai girma kadan kadan, wato bangare bangare, rabi rabi, har zuwa Qur'ani ya kammala. To shine malaki magana yace, wa hunaka hikamun ukhra, kuma akwai wasu hikimomi na daban. Tustafadu min nuzul alquran munajjaman, wanda suke bada fa'ida, ake iya fa'idantuwa daga yesu ta hanyar saukar qur'ani munajjaman, rarrabe lokaci lokaci kadan kadan. Minha yace daga cikin su yace, mujaratul hawadisi, makwabtaka da abubuwan suke faruwa, wan nawazil da kuma abu suke sauka, wal ahwal da kuma wasu halaye, wal mulabasat da kuma abu suke na cudanya suke faruwa cikin mutane. Wa hadhihi alhikma, wannan hikima, hiya allati asharat ilayha alayatul karima, ita ce wadda aya mai daya ta yi ishara akan ta, fi qawlihi ta'ala, a cikin fakar Allah madaukakin sarki da yace, wala ya'tunaka min masalin, kafirai ba za su zo maka da wani misali ba, illa ji'inaka bil haqqi, face mun zo maka da gaskiya shine Qur'ani, wa ahsana tafsir, kuma mafi mafi kyawun fassara, mafi kyawun bayani. Kenan nan duk da kafirai suka zo da wasu abubuwa, to Allah zai kawo abin da ya hina su zama hikima, kuma ya hina su wato abin nan bayani gamsasshe da kuma warkarwa. Yoyan da ta hada hadin hikima ma ya yana shiga karkashin wannan hikima. Abinda atihi awwalan, na farko bayanin hukumin lahi, wato daga cikin hikimar saukar Qur'ani kadan kadan akwai bayanin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala, fil aqdiyati, a cikin wasu shari'o'i, wasu mas'aloli. Ya ga ce al-aqdiya, ana nufin shari'o'i ko wasu hukunce hukunce, ko a ce wasu qadiyya, ya ga ce qadiyya wata mas'ala kenan. Wal waqa'i, da kuma wasu abubuwan suke aukuwa, allati tahdusu bainal muslimin, suke faruwa tsakanin musulmi. Faqad iktadat hikmatuhu bi ibadihi, haqiqa hikmarsa ga bayansa ta hukuntar, annahu cewa lishi Allah, kullama waqa'at waqi'a, duk lokacin da wata waqi'a ta auku, wa lam yakun hukmuha ma'rufan indal muslimin, kuma hukuncin ta bai kasance sananne a wurin musulmi ba. An tanzil ayatu, shine aya ta sauka, awil ayatu, ko kuma ayoyi su sauka, aqibaha, wato karshen wannan matsala. Wannan harza ta faru sai Allah ya saukar da aya guda ko ayoyi masu bayani, mubayyinatan hukuman lahi fiha, wannan aya ko ayoyin suna bayanin hukuncin Allah cikin abin da ya faru. Yace misalu zalika, misalin wannan harisatul ifki, harita ta kiran ƙarya da aka wa Aisha, Allah ya ƙara mata yadda. Faqad nazalat fiha ayatun min fauki sab'i samawat, hakika ayoyi sun sauka daga saman sama ta bakwai. Bara'atan sayyidatu, wato domin barranta suwa ga ita sayyida Aisha radiyallahu anha, al-Hassan wadda aka tangagga, ar-Razan wata ke da kafewa, ma'ana an ga ce Razan ne wadda kawun da kafe suke, ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha, wa mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda, wa idanatul ladina ramuha biduni shuhudin, da kuma walakantar da wa'inda suka jeheta ba da shaidu ba da zina, wa bayyana kuma ba ta da wani hujja ba, wa bayanin hukumin Allah fi da kuma bayanin hukuncin Allah a cikin su suka jeheta. Hi qawluhu ta'ala, shine fadar Allah madaukakin sarki da yace, innal ladina ja'u bil ifki, lalle wa'inda suka zo da kiran ƙarya, usbatun minkum, wasu jama'a ne daga cikin ku ya ku musulmi, la tahsabuhu sharran lakum, kada ku yi zaton sharri na gare ku wanga abu da ya faru. Jihar da aka wa Aisha radiyallahu anha da zina, kada ku ɗauka ku musulmi sharri na gare ku, bal Allah ya ce bari so ke wata magana ta baya, huwa khairul lakum, yin haka alheri na gare ku. Likulli mri'in, kowane mutum daga minhum daga cikin su, maktasaba, akwai abin da ya tsirfa, akwai abin da ya tara ma kanshi, min al-ismi na zunubi, ila qawlihi ta'ala, har zuwa fadar Allah madaukakin sarki da ya ce, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ba dan falla Allah ya akan ku da rahamarsa ba, to wa anna Allah ra'ufur rahim, kenan da kun wahala, hakika Allah ya kasance ra'ufu mai tausawa ne, rahim kuma mai rahama. Allah ya saukar da ayoyi tun daga aya ta 11 har zuwa aya ta 20 domin barantar da ita Aisha radiyallahu anha ga abin da ake jiwata a kai. Kenan kun ga wannan misali na farko kenan. Sai da abin ya faru, sai ayoyi suka sauka, Allah madaukakin sarki yayi bayanin hukunci. Kenan saukar da wannan al'amari ya zama hukunci yankakke ga hukuncin zina da kazafi. Dan kun ga ciki an saukar da duk wanda ya kazafi ga mace. Duk mutum da yawa mace kazafi, to koda ya tuba, an ce ba a fushe duni, ba kuma a fushe duni, sannan sai ya buya da 80 kafafi na zina. Daga in ka diba Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan hukuncin, da ba a san da shi ba. Kenan kaga faro wannan abin ya sa, alhamdulillah an samu wani hukunci ya sauka wanda zai sa a samu ƙarin wato sanin wasu hukunce-hukunce na addini. Sannan bayan haka nan Allah ya bayyana da wasu munafukan Allah cikin tunyarda. Tunda kaga yanzu an gano wanda ya fara zuwa don gala amari munafuki Allah, shi ya fara zuwa. Yana ganin Aisha bisa kuma sai ce wallahi ma salimat minhu wa ma salima minha. Sai da yaranci da Allah, ya ce yaranci da Allah ba ta kuɓuta gare shi ba, shi ma da kuɓuta gare ta. Da faɗin wagga magana, kaga jin magana ma a kushe wa cikinta. Saboda ka sai duk abin da ya faru ya faru. Lalle wallahi ko gaskiya na inna lillahi wa inna. Shikenan kuma ga kai yadu. To Ubangiji Allah ya gyara. Malam ce saniyan nabiyu daga cikin hikimar saukar da Qur'ani kadan kadan, akwai ijabatu sa'ilina ala as'ilatihim. Karba mu masu tambaya ga tambayoyinsu. Allah ce kanu yuwajjihunaha ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tambayoyin suke fuskanta suwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'an kanat hadhihi al-as'ila li gharad at-tathabbut, daidai ne wa'in tambayoyin sun kasance domin manufar ƙara samun tabbaci, walit ta'akkud, da kuma samun tabbaci mirsati ga manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Amkar lil-istirshad, ko kuwa wa'in tambayoyin ayyuka domin neman samun shari'a, haska mutum, wal ma'rifa, da kuma sanin wani hukunci. Wa min an-naw'i al-awwal, ya daga cikin nau'i na farko ara samun tabbaci, qawluhu ta'ala, fadar Allah madaukakin sarki da yace wa yas'alunaka 'anir ruhi, suna tambaye ka dangane da rai, ina yake a cikin jikin mutum. Yahudawa sun sani cikin littafin su Allah bai bar ma kowa sanin inda rai yake cikin jikin mutum ba. To saboda haka kenan sai suka tura Qurayshawa kafirai, ku je ku tambaye shi ya faɗa muku ina rai yake cikin jikin mutum. In ku yi ba ku labari inda rai yake cikin jikin mutum, to an samu matsala, shi ba annabin gaskiya ba ne. amma in ya faɗa muku cewa rai babu wanda ya sani cikin jikin mutum ba Allah ba to annabin gaskiya ne to shine Allah ta'ala yace wa yas'alunaka 'anil ruhi suna tambaye ka dangane da rai ina na rai cikin jikin mutum sai Allah madaukakin sarki yace qulir ruhu min amri rabbi kace musu rai ya daga cikin al'amuran ubangijina kina rai al'amarin Allah ne babu wanda ya san yadda yake cikin jikin mutum in ba Allah ba wama utitum minal ilmi illa qila ba a baku daga ilimi sai dan kadan kina ilimin da anka baku dan ka dan na bai da yawa inda ka fara ilimi da kun ga inda rai yake cikin jikin mutum kina ilimin sai inda rai yake cikin jikin mutum Allah bai san shi haje wannan ke yace wa min as-sani daga misali na biyu shi ma qauluhu ta'ala wato masu tambaya wa yas'alunaka an al-ahillati suna tambayarka dangane da jirajiran wata wa mika sa jinjirin wata ya faro yana sabo yana karami dan tsino amma a kadan kadan akwai a tashi ya kama girma har ya zama babba su sahabbai lokacin suna sabbin shiga musulunci ilimin su bai kai su gane ilimin falaki na sanin wannan ba to sai aka juyar da su ga abin da yake hankalin su ya kamawa sai aka ce musu kul ka gaya musu hiya mawaqitu linnas ai su wannan shi wannan jinjirin da har gani na fitowa yana karami zan babba mawaqit miqati ne lokuta ne na mutane wal hadd kuma aikin haji idan aka samu tun lokaci na bashi wani abu sai ayi amfani da wannan jinjirin wata ya hito wanga ya sake fitowa wanga ya hito wanga ya sake labewa sai ayi wani da shi sai a tabbatar mutum ai lokaci yayi ko kuma aikin haji da shi aka iya gara ai lokacin aikin haji yayi to shi ya unwani ne amma su abin suka yi tambaya shi wa masharatu uslubul hakim wurin balaga malam balaga suna kiran shi uslubul hakim mutun yayi wanga tambaya sai ga faɗa mai amsar daidai bai da unwani ba a karkata a bashi abin da yake unwani gare shi sharatu uslubul hakim gidan balaga to hakan nan Allah madaukakin sarki ya musu kenan kaga shi ma lokutan mutane na auraran su da harkokin su na yau da kullum kenan hito wata ya koma labi shi zai sa mutane su abin nan wa qauluhu ta'ala fa tara Allah madaukakin sarki da yace yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna tambayarka dangane da giyar tata qul ka gaya musu fihi ma ismun kabir a cikin su akwai zunubi wanda babba a cikin giyar tata akwai zunubi mai girma wa manafi'u linnas kuma akwai dan amfani ga mutane akwai dan amfani dan kadan ga mutane a cikin wayannan abubuwa guda biyu sai Allah ta'ala ya ce wa ismuhuma amma zunubin su akbaru min naf'ihima ya yi yana ga amfanin su sai in ka diba tambaya na an kai Allah ya bada amsa bayan haka kuma salisa ya ce na uku daga cikin amfanin wato a saukar da assalamu alaikum wa alaikum assalam tashi lafiya to saboda haka na uku tambihul muslimin min waqtin li akhar sadakar da musulmai daga wani lokaci zuwa wani lokaci ila akhta'ihim wa aghlaqihim zuwa kurakuran su da kuma zuwa kwama talafu wa tahdhirihim da kuma wato tsoratar da su min mu'awatul qu'i fi kada su take fada ciki ba su tsoratar su kuma fadawa cikin kwama talafu suka kasance suna aikatawa kenan ka gani saukar da qur'ani ka danka yana da amfani sai ce wa zalika mislu ma hadatha fi uhudin misalin abin da ya faru wurin yakin uhud faqad khalafa ar-rumatu nasihata rasulullah sallallahu alaihi wasallam su annan mahalba sun sa'a ma nasiha manzon Allah da yi musu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zabi wasu mahalba mutum 50 ya ara saman duti yace musu walau ra'aytum at-tayra takhtafuna ko da kun ga tsuntsaye suna tafke mu suna daukar mu suna yi gaba da mu to kada ku war mu koran inda ku ko da kun ga mun mutu tsuntsaye suna cin nawa mu ga munin kwanci gawa ka ku ba wurin nasiha da manzo Allah ya musu cikin su 50 amma kaga saboda aka samu matsala shikenan muta'awwilin sai suna yin tawili na abinda aka faɗa musu suka doka cewa ai dan in yaki bai kare bane fakatin natija sai za abinda astakamakon abinda ya faru anna an utiyal muslimuna an utiyal muslimuna an zo musulmai wato min jihatihim ta wannan bangaren inda mahal ba su kana aka zo musulmi kuma na aka san farasu dagawar da sun kai da inda suke shi ya kawo musu matsala yace wa an sha'atil hazimati bainahum kuma sai ya zan karaya da tarwacewa ta yadu ta gehin tsakanin su su wa'annan da aka halba aka amma wa'anda amma halba din tun wurin suka samu matsala wasu suka ce ai manzo Allah su kuma abinda kare shine in yaki bai kare ba to yanzu ai yaki ya kare saboda musulmai sun riga sun yi kora shine sai ya zan abu washajja wajhun nabi washajja wajhun nabi sun aka wa fuskar manzo Allah roci sannan wa kusirat rubaiyatu a kashe a kare masa hauran sa na gaba yan bi yan barka din hauran gaba aka kare su amma dai wasu koma mutuwa saboda shi annabi sallam yana annaba suna mutuwa cikakken halittar su cikakken suka mutuwa saboda haka manzo Allah kuma hauran sa ya koma mutuwa واستشهد منهم عدد كثير اكثر عدد من يوا سن شهاده عدد من يوا سن شهاده ورن وني وجن متون 70 شيخ الشيخ مالم يتي مقبرتا ان كاي مسمن مقبرتا ان كاي غدا سبب يسا مؤمنين من الله غدا سيدا اكاي مقبرتا مسمن غا سنه انا غني او حد غا ان كدي با ذا هكا wannan shi ma فانزل الله في ذلك ايات عده Allah sai ya saukar da ayoyi masu yawa musajjalatul aghlab wa ta sajjala ta rubuta idan aka tafsil an rubuta al aghlab kwa matala ko kuma kurakurai da aka samu wa muhazzaratan lahum kuma ayoyin suna ba suna tsoratar da su kasu saki irin abin sun kai min mukhalafa daga sa'a manzo Allah wa firar da kuma gudu inda liqa'i wajen haduwa kenan yanzu an samu Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗi kurakuran da aka yi ya kawo gyara a kan su kuma ya yi faɗa ta a komai irin wannan abu ya ƙul bari subhanahu wa ta'ala fi zalika Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin wannan matsala subhanahu wa ta'ala ya ce wala qad sadaqakum Allahu wa'ada tabbas haƙiƙa Allah ya gaskata muku alƙawalinsa iz tuhissunahum yayin da kuka dima kakkashin kafirai kuna kakkarya su kuna kakkashe su bi iznihi da izininsa kuna cikin wannan halin kuna samun nasara hatta idza fashitum sai su kuka tarwace kuka samu sabani tsakanin ku wata na za ta ku dinga jayayya fil amri a cikin al'amarin yaki ai mu barna wasu ce a kan mu bari wasu ce a kaga an samu fashal ke wa asaitu ku kuka saba umurin da manzo Allah ya ba ku min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya gwada muku abin da kuke so ganima kenan Allah ya gwada muku ganima kun an fara tuntar ganima an kore kafirai sun gudu shikenan sai kuka dawo kuna to ai mun ma ya kamata mu taimaka mu namu rafu shine min ba'di ma arakum bayan Allah ya gwada muku ma tuhibbun abin da kuke so sai Allah madaukakin sarki ya ce minkum man yuridu dunya cikin ku akwai mai nihin dunya Allah wa minkum kuma cikin ku sahabbai man yuridu al-akhirah kun dake ne al-akhirah haka nan sayyidina Umar ya yarinci da Allah bai taba sanin cikin sahabbai akwai mai nihin duniya sai da Allah ya saukar da ayyuka yace abinda ya dauka kan da Allah kowa don Allah ya tabbata mai nihin duniya an ba su amma da Allah ya faɗi magana ga yasan Allah bai tsaya sanan Allah ya faɗi yace minkum man yuridu dunya cikin ku akwai wanda ka nihin duniya san da yake samu abun duniya wa minkum cikin ku mayrul akhirah ko ne ke nihil lahira ce summa sarafakum anhum sanan Allah ya juyar da ku daga barin su li yaftaliyakum don Allah ya jarabe ku wa laqad afa ankum hakika Allah ya yahe muku Allah ya gafarta muku abin da kun kai kaga duk wani mai tuwa ya zargi sahabbai ya zargi sahabban manzon Allah bisa ga cewa Allah ai ga abin da Allah ya ce summa cikin su akwai yan duniya wani ne to Allah ya ce wa laqad afa ankum tabbata iga Allah ya yahimu wallahu bil fadl fadlin ala al mu'minin Allah ya kasance ma Abu Shifalla ga masu imani. Shi yasa wannan aya gaskiya tana nauyi kwarai da gaske, sannan kuma daga cikinta ne wasu masu miyagun aqidu suna kurdowa ciki, suna zagin sahabbai, suna aibanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ubangiji Allah ya kare. Malaiti wa mislu ma hadasa fi Hunain. Misalin abin da ya faru a Hunain. Hunain an ce wata kasuwa ce wadda ake ci, wanda bayan an yi fatuhu Makka, sahabbai ba su koma Madina ba. Manzon Allah ko da ya taho Makka, ya taho sojan yaƙi ya kai 8,000. Amma da aka ci Makka da yaƙi aka yi fatuhu Makka, aka samu ƙarin musulmi, sai zan wa'in suka samu ƙari sun kai wajen 10,000. Kenan rundunar yaƙi ta yawaita yanzu. Musulmai sun yawa, don yanzu musulmai sun kai wajen 10,000 da wani abu. To shi yasa daga cikin magabata akwai wanda suka ce rundunar yaƙi ta kai mutum 15,000. Kenan sahabban manzon Allah masu yaƙi bayan annabi sun kai mutum 15,000. To sai ga shi za ana yaƙin Hawazinawa, mutanen Taqif da mutanen Ta'ifa. Mutanen Ta'ifa da mutanen Hawazin suka haɗe wuri guda, suka yi ƙarhi, suka yi ƙawance don a yaƙi musulmi. Daga nan daga Makka an ka wuce wurin yaƙinsu. To nan an ka samu ganimar da ba taɓa samu irinta ba. Sai za a ga mutum guda an ba shi raƙumi 100. Mutum guda a ba shi raƙumi 100. To shi ne Allah Ta'ala ya ce wa mislu ma haras fi Hunain. Kuma misalin abin da ya faru a Hunain ne. Faƙad iqtarra al-muslimun. Haƙiƙa musulmai sun ruɗu bi kasratihim da yawansu. Hatta ƙala ƙa'ilun minhum, sai da ya faɗa daga cikinsu ya ce fi hadhalin wannan yinin. Ya ce lan nuhzama min qillatin. Har abada ba a tarwatsa mu. Saboda ƙaramci, yau yawan mu ya kai in dai yawa ka sa a rinjaye, to yau kun ba a rinjayen mu. Walam ya'tamadu 'ala Allah haqqal i'timad. Sai zan ba su dogara ga Allah, shi kan dogara gare shi ba. Fi talabin nasr, wajen neman nasara. Fakanu an huzimu awwalan. Sai suka zance an tarwatsa tun farko. Tashin farin sai gashi an tarwatsa su. Duk yawansu suka shika da gudu. Malaman tafsiri suka ce babu wanda ya tsaya wurin manzon Allah in bayan da Abbas da Sayyidina Abubakar da wasu. Wasu ma suna ganin cewa in ban da Abbas da wasu mutum biyu babu wanda ya tsaya wurin annabi, kowa shika da gudu yayi. Manzon Allah kuma lokacin nan shi dama su annabawa an hana musu gudu. In kowa ya gudu ba annabi an kace yaki bai gudu. Allah ya haramta wa annabawa gudu wurin yaki. Saboda shi yasa shi manzon Allah ya tsaye ne gam. Sai ce anan nabiyyu la kadhib. Annabi ne Abdul Muttalib. Aka ce sai bibi wani tafi guda na tsakkuwa tana tasbihi, sai ya watsa musu. Duk yawan wa'ancan mutane da sojojin duk yawansu, sai da kowa ƙafansa shiga ciki irin da kuma wanda irin tankan tsohuwa. Sannan aka dinga kira ya ahlas samura, ya ahlas suratul baqara. Aka dinga kiran su, yace wallahi da kiran ne ya kai gare su. Su fa bai zuwa gudu ba. Yace yadda kastara kuma tana danyen bi, ta ji wannan sai ta tsantsan. Yace wallahi haka suka zabo. Malaman tafsiri suka ce da sahabbai suka ji kiran nan da suka zaburo ma inda annabi yake, yadda ta sara kuma ta so ganin ɗanta, ko ta ji wannan son ta kidan, ta yi kururuwa ga sun ta ya guje. Haka suka sheko da gudu an ka dawo. Lokacin nan aka samu cin nasara. Ya ce wa laula tadarukul Allah ta'ala lahum bi rahmati. Bayan da Allah ya riske su da rahama sai ba, wa sabatin nabi da kuma tabbatu annabi ya tsaye ne, wa haulahu qillatu min al-abtal. Gefe manzo Allah akwai ɗan kaɗan daga cikin gwaraza su da suka tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk sauran sun kai. Wa inzal malaikati, da kuma saukar da malaiku, musbitatan liqulubihim, domin tabbatar da zukatansu, lakanat alhazima, lalle ko da tarwatsewa ya tabbata. Amma Allah ta'ala da kai ne sai ya taimake su ya kashe kawahunsu. Ya qulullahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa laqad nasarakum Allahu fi mawatin kaseerati hakika Allah ya taimake ku ware da yawa ya kullu minai hakika Allah ya taimake ku wurare da yawa wa yawmu hunainin haka ma a ranar yaqi hunainin ma Allah ya taimake ku in a'jabatkum kafaratukum yayin da yawan ku ya ba ku sha'awa ya ruɗe ku falam tuguni ankum shay'a sai ran yawan naku bai amfani mu komai ba وضاقت عليكم الارض كفاتهم قلتي دايو اتي ان كوري كا جويا كا ورن ونزا الله كان تسي كا شكا د غدو دوله كنجا مو اسكرا بما راهو بتدي لو قفتا دوي لو قفا سوكا جي قفتا مو كوش ثم وليت مدبرين سنه كا جويا ابوجي كنا ما سو بادا بايا ثم انزل الله سكينته على رسول سنه الله يسوكا د نسوا تي غا النبي والمؤمنين حكم الله يسوكا نسوا غ مؤمنين wa anzala junudan kuma Allah ya saukar da rundunoni lam tarawha wanda kai baka taba ganin su ba wa azaba alladhina kafaru kuma Allah ya azabtar da wanda aka kafirai wa zalika jazaul kafirin Allah ya ce wannan shine sakamakon wanda aka kafiri a zakar su thumma yatubu Allahu min ba'di zalika sannan Allah ya kai tuba bayan haka ala man yasha ga wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim Allah ya kasance mai gafara Allah ya kasance mai rahama kine yawa musulmi idan muka diba zamu ga wannan kissa ta gwada Allah ya saukar da ayoyi ga abin da ya faru hadisa tana faruwa karshen ta sai Allah ya saukar da ayoyi masu bayani abin da ya faru dan rizqit mutun wannan aya ana gwada bayan an yakin na an gama Allah ya saukar da shi kuma ina fata mun fahimci wannan kenan subhanahu wa ta'ala yakan saukar da wasu hukunce-hukunce dan bayanin kurakuran da aka yi dan ko akoma irin shi yasa saukar da Qur'ani akwai hikima da aka saukar da shi kadan 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 at-taura da injila dukan su jumlatan aka saukar da su dunkule amma shi Qur'ani sai da shekara 23 yana sauka kaga hikimar da akwai cikin sauka ta 23 kaga ba karami na su kan sahabbai ba su san cewa Qur'ani ya kammala ba har da shi manzo Allah bai san Qur'ani ya kammala ba sai da yaro ko wata sura buɗe take ko wata sura an ka barta buɗe da an kawo su ayoyi sai mala'ika ya hudu cikin sura kaza su fita ta asa idan aka kawo suri wasu ayoyi sai a ce sura kaza su fita ta asa kenan ko wata sura an barta buɗe jiran kila ayoyin da suka ba sai da manzo Allah yayi wafati sannan a gansu yanzu Qur'ani ya zama complete ya fita lokacin da shi yasa wasu na cewa to me yasa tun zamanin manzo Allah ba ai Qur'ani complete littafi guda ana wata sa kan ta ba saboda ko shi ba faɗa ya Qur'ani ya cika ba kuma Qur'ani bai cika ba ana ruhewa daga ba ruhewa shi yasa aka bar shi bude tun ran da aka fara mai wahayi shekaru ne da yi na zama manzon Allah su a shekarun Qur'ani yana shekara 40 an ka aiko shi na rasulullahi yayi shekara 23 kaga 63 ke to kaga 23 din suna Qur'ani yana sauka jama'a ina fata mun gane magana to muna shiga mabahasi na gaba shine asbabun nuzul dai suna da muhimmanci kwarai da gaske dume tafsirin Qur'ani akwai bukatar yasa asbabun nuzul ku bari mu dan shiga cikin kura ka dan sai mu tsaya sai mu shiga wannan littafi malai ta mabahasi tabi mabahasi na bakwai asbabun nuzul dalilin sauka wasu ayoyi ko kuma sururi yanqasimul qur'an min haythu thawbin nuzul wa adami ila kismain qur'ani ya kasu bangaren sauka ta da dalili dalilin sauka ta da kuma rashin wani dalili zuwa kashi biyu yace awwalan na farko ma nazala ibtida'an min ghayri thawbin nuzul shine abin da ya sauka tun farko babu wani dalili da wani abu ya faru yace wa huwa kaseer kuma shi yana da yawa fil qur'an cikin qur'ani al-karimi daraja wa huwa jullul ayat kuma shi mafi yawan ayoyi mafi yawanci ayoyi sun sauka babu wani dalili kuma ina fata mun gane magana ayoyin da suka sauka babu dalilin kuma sun yi yawa bisa ga wanda suka sauka dalili wa mu'zamuha kuma sun yi mafi yawa misal al-ayat allati ishtamalat al-ahkam misalin ayoyin suka kunce hukunci suka kunshi hukunci hukunci wal adab da ladubba allati qusida biha ibtida'an hidayatul khalqi wa'inda aka nihi tun farko shigar da halittu wa irshadihim da kuma shiryar da su ila ma fihi sa'aratun zuwa ga akwai wa amma kinsa akwai samun sa'a su fi dunya wal akhirah na da lahira saniyan nabiyu ma nazala akwai abin da ya sauka murtabidan yana daure bi sababin da wanda dalili lil asbab daga cikin sabab al khasa wanda ake batattu wa huwa mawdu'ul ba'd wannan shine mawdu'in wannan ba'd wannan ba'd kenan binciken asbabun nuzul asbabun nuzul huwa abin da ake asbabun nuzul shine ma nazalat al ayat aw al ayat mutaharrisun anhu shine abinda aya ta sauko kuma ayoyi suka sauka suna ba da labari game da shi aw mubayyinatan li hukmihi ko kuma abinda ayoyi suka sauka suna bayanin hukuncin sa ayyamu wuqu'ihi lokacin faruwar shi kuma asbabun nuzul yato dama daliban ilimi yan makaranta aka tambaye su mal murad bi asbabun nuzul sai dama shi abinda kuma asbabun nuzul ma nazal al-ayat ko ayat abinda aya guda ta sauka da akwai dalilin da aya guda ta sauka sai bayani shikenan an kare sannan akwai abinda ayoyi da yawa suke sauka akan harisa guda wannan aya tana ba da labari game da abin nan ko wannan ayoyi suna bayani game da abin nan da ya faru ko suna bayanin hukuncin sa amma ayyama wuqu'ihi kwanakin da abin ya sauka shekhu masbabun nuzul kenan kuma ba labari lokacin da abin ya sauka kenan kada ka dauka wai randa abin ka sauka lokacin a ayawa aya sai bayan shekara sai bayanin wannan abu amma kuma bayan randa abin ya faru ne da kaga da sai bayanin yawm hunaini kaga ya gode hunaini an yi shi da kwanaki kafin aya sauka jama'a ina fatan mun gane magana kenan ba sai ran nan da abin ka faru lokacin aya ta sauko shi aka a aya tana iya sauka bayan wata guda ko wata biyu ko shekara ma da faru amma tana bayanin abu kuma ina fatan kai ji magana Allah ya samu dace sai ma ne ci wal ma'ana abinda an ma'ana anna hadisatan waqa'at aw su'alan wujjiha ila nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa wata hadisa ta faru ko wata tambaya da aka fuskanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nazal wahyu sai wahayi ya sauka bi tibyani ma yattasil bi hadhihi hadisa da bayanin abin da ya sa da wannan hadisa aw bi jawabi hadha su'al kuma da amsa wannan tambaya da yanzu kun ga tambayar da an kawo annabi game da ashabul kahf ai aka ce sai da aka yi watanni kan Allah ya saukar da kissa ko har sai mai tambaya amma sai da aka samu kwanaki sannan an zo da baya kaga sun ce a tambaye shi game da kafatu ashabul kafi da kafatu sarki zulkarnaini da kuma ar-ruhu tambaya guda uku sai ce sai gobe ku dawo zan ba ku amsa to an sai da wahayi yayi sati biyu wasu suka ce kwana 10 wasu suka ce watanni babu labari a sai da manzo Allah ya fara shiga damuwa ga ya musu alƙawli wahayi bai sauka ba tambaya amsa tambaya suka zo ba yace wazalika mislu halatu khawla bint sa'laba yace misali abin da ya faru ga khawla biya sa'laba allati zahara minha zawjuha wadda mijinta yayi mata zihari aw sibil samit yayi mata zihari dama an ce lokacin zihari in ka son karbar mace hayatan sai kamar kace tayi kamar da mamak ban ta yayi kamar da ban innak da ka fa yakan ku shikenan ta haramta gare ka to shi auto ya mata shi haka sai zan sura amma kuma akwai diyata da su sai zai ta haula ta zo wajen masu ya rasulullahi mijina fa duk ciki na na fake mai shi duk shekaru da sauran sun kare gida ne ya rasulullahi ga diya na wurin shi in ni basuri ne za su walakanta in ni rike su da hannu za su je yunwa ya rasulullahi kai mun mahita manzo Allah ya ce babu wata mace zai miki abinda aka hukunci kenan sai gida ta koma ta dawo sai gida ta koma ta dawo to shine Allah ta'ala ya bayani sannan wata riwaya ta ce shi ausu wata na da dare suna gidan tare sai ya ga wani bangaren tufanta ya faɗi kasa sai sha'awar ta kama shi musan ya kwanta da ita bayan kuma gashi ya riga wata jihari shine yayi attempting din ko da ƙarfi sai yayi amfani da ita ita ko ta kiya to abin da ya faru sai da ma ya an shi tuwayen ta sarfa sarfa ta tabbudu ta fada maka ta ko tuwayi ba ta da sai da an ka ba tuwayi ta fada sai manzo Allah sallallahu lokacin da Allah wata cikin sarki ya saukar da wannan da take sau biha al-ayatu zihari dalilin sau dalilin wannan matar sai Allah ya saukar da ayoyin zihari qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki da yake kad sami Allah qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah samiu basir subhanahu wa ta'ala ya hakika Allah ya ji fadar wannan take mu'tajalib ay tuhawiruka tana muhawara da kai tana faɗi kana mai suwa mata dan ganin sha'anin mijinta ausu wa tashtaki ila Allah kuma tana kai kukanta zuwa ga Allah kaga daga cikin abin da ya ƙara maka abin tsari tashtaki ila Allah tana kai tana kai zuwa ga Allah Allah kaga halin da kake ta damu kai da kai yace wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin muhawara abinda suke faɗa da abinda suke mai son wata inna allaha sami'un basir yaga allah ya kasance mai ji kuma allah ya kasance mai gani sai allah yace allazina yuzahibuna minkum min nisa'i direct sai allah yace da haka hukuncin zihari yace waɗanda suke yi wa matan su zihari daga cikin ku ma hunna ummahati su sani ma hunna matan su ba su kasance ummahatun uwayen su ba matakka ba uwarka ba to ta yaya za ka kamanta uwarka da matakka kaga kuma faɗa na aka ma hunna sun yi ba su matan su ba uwayen su na ba in ummahatuhum babu wa'anda uwayen su illa lahi waladun sai su ka ihisu babu wanda uwan su ta ihishi saboda haka ka bar kamanta matanka da innaka ila qaulihi ta'ala hazwa inna allah madaukakin sarki yace wa tilka hududullahi wa'ansan da kaji an karanta tunda kan sami allah hazwa nan dokoki ne na allah وللكافرين عذاب أليم كافرون ذا عذاب من قديم الزوجي أنت في قيامة وبنجي الله يكاري يتي ولا ولا تعتبر سببا في إنزال الآيات ما لتي باء لغاد حارثة إذا تشي سندية سوك آيوي إلا إذا وقعت في أحد الرسول في أبي إيا فرزاما نمى الله صلى الله عليه وسلم كينا أبين ذي هو أروق الشن دونيا باء سوى آية تسوك ذاما إذا أتوى بيغ والتعب jama'a ina fatan kun ci magana kaga wata magana ta da istidrakin da malai ka atene sa malai ti amma al-hawas lati waqa'at fi uhud al-anbiya'i as-sabiqin amma abubuwan suke ta faruwa zamanin annabawan su gabata wa qattaha Allahu aina Allah ya kissanta su akan mu fil qur'anil karim atin qur'ani bi daraja min takdhibil umami li rusuliha da kayyatawa da al'ummai su kuwa manzannin su wa ma haqada kuma abin da ya sauka بالأمم قال أمومي المكذبة وسقعتها من عذابنا عذابا فلا تعتبر هذه الحوادث سببا في إنزال الآيات باء الوراد وانا شيني دليلي قصو قد آيو القرآن باشي بادي أبين دي فارزا واني أنا باعي رقايا ودي وكذلك الحوادث المستقبلة حكا ما أبو سكي فاروا ننقى باع باعي ودي وأن نبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر الله تعالى بها في القرآن وإن ألا يبر لا بر في القرآن sace ka ahwal yawm al-akhir kuma halayen ran tashin kiyama abin zai faru kiyama ba a cewa thawbun nuzul ne jama'a ina fatan mun fahimci wannan wa ma fihi da abin da a cikin shi min na'imin wa azabin na ni'ima da azaba fala tu'tabaru hadhihi al-hawadith min asbabin nuzul wa anta awwal suka faru ba a cikin da thawbun nuzul kina asbabun nuzul sai abin da ya faru zamanin manzon Allah a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kina abin da ya faru kafin zuwa annabi da abin da ya zo bayan annabi ya bar duniya ba a kada shi asbabun nuzul kuma ina fatan mun gane magana to nan akwai wani karatu wanda yake ina ganin ne kamata mu tsaya karatu ko sai mu sake dauki ma'rifat sabun nuzul shi ma karatu na mai kyau yaya aka yi a gano sabun nuzul wagga aya suna dinta kaza haka wannan shi ma karatu na mai zaman kai ana ga sai mu tsaya nan ko karatu na gobe mu tsaya duro ko mu kai su fawai eh eh akai fawaid eh to ai hakuri dariqu ma'rifatu dariqu ma'rifati sababin nuzul hanyoyin da ake bi a gano sababin nuzul na aya shi ma kaga idraji gidan hadisi akwai hanyoyin da ake bi a gane wannan ko tadlisi cikin hadisi sai ce la dariqa li ma'rifati asbabin nuzul illa an-naql as-sahih min as-sahaba mare ce babu wata hanya ga sanin asbabun nuzul na aya sai wato naqali shirantu abu ingantacce daga sahabbai alladhina sami'u min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kaje daga manzon Allah shi ya wadi wa atharu kuma suka yi zamani inzal ayat da saukar da wannan ayoyi wa arafu kuma sahabbai suka san makatar na abin da ya rubanyu bi inzaliha da saukar da wannan ayoyi min asbabin daga sababba wa ahwalan da halaye wa mulabasat da kuma abubuwan suka ci an yi wannan lokaci qala al-imam al-wahidi imam al-wahidi ana ganin shine shugaban masu asbabun nuzul dan ya littafin da kuma asbabun nuzul littafi ne musamman na shi asbabun nuzul shi na imam al-wahidi to shi imam al-wahidi yayi magana fi kitabi asbabun nuzul la yahillu al-qawla yace baya halatta ayi magana fi asbab nuzul alqur'ani akin dalilin da qur'ani illa bi riwayati was-sama'i fi riwaya sai kai riwaya wani ya hada mai shi ko wani ya jiyo ga wani sahabi wani shi ko ya hada ko kuma mutun ya jiyo da kunne ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min man shahar tanzil daga wanda suka halarci da qur'ani wa waqafu al asbab ko suka tsaya akan dalilin da qur'ani wa bahasu an ilmiha kuma suka bincike ga ilmin wa'annan ayoyi wajaddu fi dhillabi fi dhillabi muske kokari wurin neman sanin abun kenan ba abun to musu sai suka neman gano abun da kansu saboda shi yasa kana gani in kana karatun tafsir ibn kasir ko tafsir ibn al-jawzi sai ka ji sabu nuzul kaza qawlu fulan kin sa bai wani ya ce kaza shi ne sauka dalilin saukowa ga aya su sahabbai su adda wannan alhakin su wadi saboda su sun tsaya akan abin kuma gaban su an kai wa yabbagi at-tasabbut mala yace ya dace a samu tabbaci fi saubun nuzuli a cikin dalilin sauka qur'ani wa illa in ko ba haka ba dakhala al-qa'il ka ta qaul nabi sallallahu alaihi wasallam mai fadar asbabun nuzul zai shiga karkashin fadan manzo Allah da yace wattaqul haditha ku hatara ku da yin hadisi daga gare ni illa ma al-muslim huwa kafali kakkace na ce sai abinda kake tabbaci ni ne ce fa inna man kadhaba alayya dumin duk wanda yayin ƙarya muta'ammidan da gangan fal yatabawa maq'adahu minan nar ya tsanda makan sa mazauni daga wuta wa man kadhaba al-qur'ana bighairi ilmin duk wanda ya ƙarya akan Qur'ani ba tare da ilimi ba fal yatabawa maq'adahu minan nar ya tawo da makan sa mazauni a cikin wuta rawahu abu daud wa ghayruhu yace wa kana salafu salih yace magabata na gari yataharrajuna suna samun damuwa yan kace haraj damuwa la haraja to ya taharraju suna jin damuwa mai alƙauli na daga yin zance yin magana fi sababin nuzul a cikin daga yin ilmi ba tare da ilmi ba suna jin damuwa kwarai da gaske qala muhammad ibn sirin shugaban masu fassarar mawlaki muhammad ibn sirin daga cikin tabi'ai yace sa'altu ubaidata an ayatin min alquran na tambi ubaidatu wato dangane da wata aya daga cikin qur'ani fa qala ta ittaqillaha wa qul sadadan rizqoron Allah kuma ka faɗi abin da a daidai zahabal ladina ya'lamuna fihim unzila alquran yace zahabal ladina ya'lamuna yace waɗanda suke da ilimi sun tahi fihim unzila alquran wa cikin su aka saukar da qur'ani kaga fihim daban ba alaihim ba yan ka ce alaihim kaga an yi banna ke amma fihim cikin su qur'ani ya sauka kaga wani qur'ani ya sauka ciki ne kaga tare da shi kaga yayin suna abin da kidan su adda ilimi ta tace kenan mutum ya ji tsoron Allah wajen abin da zai faɗi yace wa mimman kana aliman bi asbabin nuzul min as-sahabati radiyallahu anhum ajma'in Abdullah ibn Mas'ud sai ma la yace daga cikin wanda suke da sani suke da ilimi mai zurhi game da asbabun nuzul daga cikin sahabbai Allah ya ƙara musu yadda baki ɗayan su akwai Abdullah ibn Mas'ud rawal bukhari fi sahihi anhu qala ma al-bukhari ya ruwaito a cikin tafsirin sa ingantacce da isnadi har zuwa ga dan Mas'ud ya ce wallahi alladhi la ilaha ghayruhu na rantsi da wanda babu abin bauta da gaskiya cancanta sai shi ma nazalat ko ma unzilat suratun min kitabillahi ba a saukar suwan cikin tafsirin Allah ba illa wa ana a'lamu ayna nazal fatin na sai aka sauka wala nazalat ayatin min kitabillahi kuma wata aya ta tsakkaltafi Allah ba ta sauka ba illa wa ana a'lamu fi man nazalat fa sai na san gawa ta sauka a cikin mi ta sauka walau a'lamu ahadan da na san wani mutum daya a'lamu minni yahi ni ilimi bi kitabillahi da littafin Allah tuballighu al-iblu raqumina isadda mutum wuri shi la raqibtu ilayhi yati wala da na hora raqumina iskushi to wallahi ban san shi ba kaf kowa ya ɗaya mahula ya aji sau ka ɗan Mas'ud shi yasa kana ganin ba ƙaramin mutum na ba Allah ya ɗan Mas'ud radiyallahu anhu ya ce inda ya san akwai wani mutum guda da shi sani wallahi da ya hau da kuma raqumina kai da ya hau ya isko shi to bai san shi ba da ta ya samu shi ka riko takalmi annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ɗaya takalmi shi ka ɗaya kwaya yake sau ka duk wata magana da annabi ya shi shi ne mafi yawanci Allah ya ɗan Mas'ud ke ba duk sahabbai suna tare da gidan ilimi kuma ga shi wadana ba yaro na ba wadana wallahi malam Abdullahi ɗan Mas'ud gatar da ya samu shi yasa kai da marubutu ruwa sun ce haddathana Abdullahi ɗan Mas'ud aka magana su malaman hadisi sun riga sun saki in ana ne ɗan Abbas ko ɗan Umar bambantawa ya bambanta a ce Ibn Abbas amma da an ce haddathani Abdullahi to duka ila kai da Abbas ne nan Mas'ud ne duka ya tara ilimi koyar da kai kuma gashi mutum na mai tsoro Allah fa yana da annabi ya ce kawahu ne ko kun yi duwa sun duwa su ko da nauyi ga da abin da skillin Allah ga tashin kiya to Allah ka ba mu ikon gadi to ya kamata kuma miki biyar ka ba shi da wannan tafi
Nah. Nah, harus semua orang